wannan lokaci barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 29 a yau 12 ga watan Rabiu Tsakani hijira 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan 10 shekara ta 2024. Muna yi wa Sheikh Dr. Abdullah Usman gadan kai barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum, ta ce an biya sadakinta kusan shekara daya sai da aka zo ranar daurin aure, sai aka ce sadaki ya tashi sai an karo kudi sama da wancan kudin da aka biya a baya. Shine ta ce dan Allah malam menene mafita.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. نعم وما سو سرارا مذكّلنا منيس دكوسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدي أمتي بركة مدا كفن شأن رانا مي البركة أوان اللوكة مي البركة أوان في لنا من amsoshin tambayoyi da bada shawarwari ga ma'aurata a wannan bigire kuma wannan lokaci. Muna fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da muke yi, kuma ya kai mana kurakuran mu, ya bamu ikon fadan daidai. Allah ya raba mu da fada akan kuskure, idan mun kuskuren kuma Allah ya ganar da mu, ya bamu ikon gyarawa. Allah ya dora harshen mu akan daidai. Allah ya bamu ikon gaya wa mutane magana ta daidai ko da ransu baya so. Allah kuma ya bamu ikhlasi a cikin abin da muke faɗa. Shi sadaki yana iya canjawa lokaci bayan lokaci, don haka ba wani abun mamaki ba ne don an bayar da sadaki kuma ba a yi aure ba. An ba da sadaki ba a yi aure ba, kuma ba da sadaki ba shi ne yake nuna ƙulluwar aure ba. Kawai dai mutum ya ba da shi ne a matsayin sadaki ko ajiya. Sai lokacin da aka zo aka ga wannan sadakin a wannan yanayi da ake ciki yayi kaɗan, sai aka ce sai an ƙara, wannan ba laifi ba ne idan an ƙara. Amma da a ce an riga ɗaura aure kun tare, to babu wata buƙatar kuma a ce sai an daɗa ƙarawa tunda ba ku tare ba. Saboda a lokacin aiki ba matarsa ba ne idan ya ba da sadaki, ke ba matarsa ba ne dan ya bada sadaki. Amma da an tare an yi auren, wannan kin zama matarsa, babu dalilin za a canza wannan kuɗin. Amma yanzu sadaki za a ga a shekaru biyu uku da suka wuce, ba shi ne sadaki a yanzu ba, ya canja ƙwarai. Musamman idan muka tafi akan fatawar masu riƙo da aƙallu sadaki, mafi ƙarancin sadaki, duk da cewa wasu suna ganin komai ma za a iya yin sadaki da shi, amma dai tambayar ita ce ba laifi don an ƙara, kuma ba kuskure aka yi ba don an ce a ƙara. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ita ma bayan sallama ta ce tana da matuƙar kishi, Allah ya haɗa ta da miji mai son mata, suna zaune lafiya, amma in wasu matan suka zo cikin rayuwarsa shi ne suke samun matsala. Ta ce yanzu haka yana tare da wata yarinya, ya ce yana tsarin ita zai aura, to ya ba wa yarinyar nomban matar tashi kenan, mai rubuto tambayar har suna waya da ita sai ta yi saving nomban, kuma ba a saka musu rana ba, sai ya dinga zuwa suna yin hoto da ita, ita yarinya kuma ta zo tana sawa a status na WhatsApp kenan. Ta mata magana akan hakan bai kamata ba, sai suka samu saɓani. Ta ce yanzu ko kaɗan ba ta ƙwanne yarinyar, kuma ya ce duk da haka ita zai aura. Ta ce ko sunanta ta ji sai gabanta ya faɗi, to me ya kamata ta yi kuma?
To abu na farko, ni ina ba wa mata shawara, ku rinƙa tsayawa inda Allah ya tsaye da ku, daina shiga abin da bai shafe ku ba, ko kuma ku daina shiga inda ba hurumin ku ba. Magana namiji zai nemi mace, ki zo kina ka kafa masa wasu dokoki da ƙa'idoji, naki a karan kanki wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Sai dai mu duba abin da ya aikata wanda yake na saban Allah ne. Lalle muna goyon bayanki, muna kuma tare da ke idan har mijinki ya fara aikata wani abin da ba daidai ba akan wacce zai aura. Kin yi ƙoƙari da aka baki lambar da kuke tattaunawa kuke hira da ita don ku fara sabawa. Kin yi ƙoƙari don ku rinƙa zumunci. To sai kuma maganan ya je ya ɗauki hoto tare da ita. Ya ɗauki hoto tare da ita kuma ta rinƙa yaɗa hoton. Gaskiya ne, kuskure ne, ba daidai ba ne. Da dai bai aure ta ba kuma ba a bashi ita ba. To za ki masa magana ne akan wannan cewa yana saɓa wa shari'a, dan zai iya yiwuwa wataƙila ba shi za ta aura ba ko ba ita zai aura ba. Amma idan ta zama matarsa wannan wani abu ne daban. To ko da ma ta zama matarsa ɗin ma, ya rinƙa ɗaukan hoto da shi da ita suna yaɗawa, wannan ba abu ne da ya dace ba. Saboda ai ya buɗe ƙofa ma wasu su ga matarsa. Matarka da aka ce ka rufe ta, matarka da aka ce ka sa mata hijabi ka ɓoye ta ka lulluɓe ta. To yaya za ka zo kana yaɗa ta a duniya? Abinda mijinki ya yi ba daidai ba ne, abinda wato budurwarsa ta yi ba daidai ba ne, kuskure ne. Amma fa ki sani ba ki da ikon ki hana. Ko da ba daidai ba, ba ki da ikon ki hana shi. Kuma wannan ba dalili ne za ki ce ba za a yi auren ba. Don sun yi aikata wani kuskure, wataƙila ke ma kafin aure ki kun yi wasu kurakura. Muna ba ki shawara, tun da ya riga ya ɗauki niyya cewa zai aure ta, to ki nemi sulhu ku zauna lafiya. Shi ya fi da ta zo ta haramta miki zaman lafiya da mijinki, ko kuma ma kin sa abin a ranki yana damunki har ya kai ga idan kin ci nota gabanki yana faɗuwa. Kin ɗamfara abin ne, kin ɗamfara abin, kin maƙale abin a ranki wanda kuma bai kamata gaskiya ki ba. Amma dai ki ci gaba da yi wa mai gidanki nasiha cewa bai kamata ya rinƙa irin wannan yarinta ba, tunda dai ba wani auren fari ba ne. Ko auren fari ma ai mara kishi ne zai zana ɗaukan hoton matarsa ko yarinya tana saka tana yaɗa wannan hoton ɗin tana yaɗawa. Ana samun gaskiya kurakurai a gurin mata. Wasu suna da rawar kai da zai su ɗauki hoto da mijinta ko da masoyinta zai ce ta yaɗawa status. Wannan ƙauyanci ne, rashin wayewa ne, kuma yana jawo matsaloli masu tarin yawa. Ɗaya daga cikin matsalolin shi ne jikin matsalar da kika shiga. Allah ya sauke. Kuma ina nasiha ga mazaje, ku daina barin ta dalilin neman auren da kuke yi. Wannan neman auren da kuke yi sabbaba muku rashin samun zaman lafiya da tsofaffin matanku, ma'ana matanku waɗanda suke kuka aure su da farko. Ba wani dalilin da dan za ka yi aure kawai sai ka zo ka bari a ƙulla gaba da ƙiyayya da rashin jituwa da matarka da yarinyar za ka aura. Duk abin da zai kawo tashi hankali kai ƙoƙarin ka kawar da shi, ka gyara shi, wallahu ta'ala alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba neman addu'a take ta ce dan Allah tana roƙo a sata a cikin addu'a, Allah ya yi mata abin da yake damunta kuma Allah ya bata miji nagari sai aure.
Ubangiji Allah ya yi mata, Allah ya yi mana gaba ɗaya. Dukkanmu muna da damuwoyi, muna da matsaloli. Fatan mu Allah ya yi mana duk abin da yake damunmu. Kuma muna mata addu'a, Allah ya bata miji salihi na ƙwarai. Ita ma Allah ya sa ta zama saliha ta ƙwarai mai albarka a rayuwa. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ya kasance mai wasa da ibada, yana zaune sai a kira sallah. Sai dai ya haɗa sallolin, baya sauke nauyin iyalansa ta kowane fanni, amma yana hidimtawa abokai. Ta ce zai iya ɗaukar matar aboki ya kai ta unguwa ya mata hidima, amma ban da iyalansa. Kuma ta nemi iyayensa raba auren, amma mahaifin ya ce in dai ta kashe auren to ba a gidanshi ba. To ita kuma ta ce wallahi wai ba za ta dinga yi mijin biyayya ba, saboda shi ma wai baya bin umarnin Allah. To a ba ta dai shawara.
To Allah ya sauke dai wannan bayar. Allah ta shiga wato ta shiga cikin larura, ta shiga cikin ibtila'i da jarrabawa. Na farko duk mijin da yake baya kula da sallah, yana da wahalan sha'ani, kuma idan mace ta ce za ta rabu da shi, ta ce za ta rabu da shi, ba za ta ci gaba da zama da shi ba, saboda tozarta sallah da yake ba ta saba Allah ba. Amma abin da aka fi so, a ci gaba da yi masa nasiha, a ci gaba da faɗakar da shi ko ya gyara, tunda wataƙila kun daɗe kuna da ‘ya’ya a tare da shi, ba mu san yawan kashe-kashen aure da mutuwar auren. To, amma wannan laifi ne babba tsakaninsu da Ubangiji, kuma abin da yake yi fa ba lallai sallolin nasu ma suna karɓuwa ba. Haka kawai mutum ya ƙi azhar, ya ƙi la'asar, ya ƙi magariba, ya bari sai da isha'i, ya jero sallolin nan gaba ɗaya. Ba lallai Allah ya karɓi wannan sallolin ba, saboda da gangan ya bari. Ki gaya mai gidanki yana cikin haɗari, tura masa wannan karatun inda yadda zai yi. Ki gaya masa yana cikin haɗari, amma yana da daman ya tuba zuwa ga Allah. Wannan haɗa sallah kuskure ne, ba ƙaramin kuskure ba. Abu na biyu, tunda yake tozartar da sallah, ai ba mamaki dan ya tozartar da haƙƙinku na auratayya da biya buƙatu na gida da iyali da yaya. Ba bai bi haƙƙin Allah ba, bai kula da sallah ba. Duk wanda baya kula da sallah, to kada ai mamaki wataƙila da zai tozartar da iyalinsa, ya tozartar da haƙƙin Allah da sauransu. To, ga shi matsala ta biyu, iyayenki ba sa so ki kashe auren. Su kuma abinda suke jin tsoro, matsalar da za ta iya faruwa na zaman zaurace, wataƙila kina da yaya, so za ta so walaƙanta. Shawara ta a nan, a yi ƙoƙarin a shigar da manya cikin matsala, a yi masa nasiha, a ci gaba da yi masa addu'a da ke da ‘ya’yansa, ku tashi ku ta sallah, kuna masa addu'a cikin dare, Allah shirya muku da mijinku da ubanku. Allah shirya da miji, Allah shirya da uba. Akan a kashe auren, kin ga in kin yi wannan, kin yi biyayya wa iyayenki, sannan kuma kin yi masa addu'a, wataƙila Allah ya shirya da shi. To, kashe auren a irin wannan yanayi, wataƙila iyayen suna lura da yanayi. In kika kashe auren za ki zo musu gida ki zauna, ba lallai ki auri a kan kari ba. Amma duk da kuma kina da uzuri, tunda baya kula da sallah, kuma baya sauke ma haƙƙin nauyin aure. Kika ce ko ta wace hanya baya sauke a nauyin iyalinsa. To, wannan kaɗai ya yi halatta a kashe auren. Da haka amsar ita ce, in dan halaccin kashe aure ne, ko ya sake ki, ki nemi ya sake ki, ya halatta ki nemi ya sake ki, saboda waɗannan manya-manyan uzuran guda biyu. Rashin kulawa da ibada, duk da wannan ya shafe shi ne shi da Allah tsakaninsa, amma zai iya fakkin, zai iya shafan ‘ya’yanku da tarbiyyanku. Abu na biyu, baya ɗaukan nauyin auren, baya yin abin da ya kamata ya yi. Shi ma mace tana da dama ta nemi miji ya sauke mata, in halacci ne ya halatta. Idan kuma ya kamata ne, to sai ki duba yanayi, fitanki a gida a yanzu da kashe auren da kuma matsalar da ki samu da iyayenki. Su kuma iyayenki, su uzurin da za a ba su shi ne, ba sa son ki zaman zaurace. Ba dan sun yarda da abin da mijinki yake miki na tozarta ki da tozarta ibada ba, wallahu ta'ala alam. Allah gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da ɗan uwa da ya shiga matsala ta jarabawa ta rayuwa, ta ce ta ba shi iya taimakon da za ta iya, amma hakan bai sa ya fita daga cikin wannan hali na jarabawa ba. Shi ne take tambaya shin Allah zai tambaye ta idan ba ta ɗauki duk abin da ta mallaka ta ba shi ba, saboda ya fita daga cikin wannan matsala?
Ko ɗaya, ai ta yi iya abin da za ta iya yi. Tunda ta yi iya abin da za ta iya yi, fattaqullaha mas tata'tum. Ku ji tsoron Allah iya yadda za ku iya yi daidai gwargwado. Allah miki albarka dan abin da kika yi. Tunda shi bai yi abin da ya kamata ba, to Allah bai zai kama ki ba, idan ba ki zai kika ba shi da abin da ya mallaka ba. Ba ki da komai a wajen Allah sai lada. Allah ya sa albarka, kuma ba a ce ki miƙe a kan mutum da shi kaɗai za ki ba shi taimako ba. Musamman idan ya lalace ko bai da gaskiya, ko ana ba shi taimakon yana zuwa yana yin wasu abubuwa da bai kamata ba, za ki iya canjawa ki ba wani. Amma dai ba da taimako wa ɗan uwa da dangi shi yana da lada kala biyu, da ladan zumunci da kuma ladan ainihin wato sadaka ɗin, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba ta ce cewa idan an yi kiran sallar farko za a iya yin shafa'i da wuturi, kuma za a iya yin sallar nafila kafin a kira as-salatu,
za a iya yi inda alfijir bai keto ba za a iya yi wallahi alam
mai tambaya ta gaba tace neman addu'a tace dan Allah a sa yaranta a cikin addu'a Allah ya jarabe ta da dami kuka ko da yaushe ne kuka yake tun washe garin da aka haife shi yanzu watan sabbi amma har yanzu bai daina wannan kuka ba ko da yaushe kuma tace tana masa azkar
to a ci gaba da yi masa azkar ba mamaki akwai shedanu a jikinsa da suka shiga jikinsa irin karinu sabi da yake faɗa karinu sabi wato aljani ne sai shiga jikin yaro ya ta'azabtar da shi ko ya tsaka shi wasu abubuwa ba daidai ba wataƙila kuma ɗabi'arsa ce mu dai iyaye da kakanni suna gaya mana an jarraba an gani duk yaron da yake da yawan kuka to iyaye basira yaro mai yawan kuka iyaye basira kuma yana da wani sunan shi yana da ƙwaƙwalwa za a ga dai yana da amfani ga al'umma nan gaba in ya girma za a ce ka ai wani ko yayi kaza haka dai suke canfa abun duk da ni ba a hadisi na karanta ko aya ba inda na ji haka ni ma na gaya muku don karki baƙin ciki da damuwa dangane da yawan kukan ɗanki ke kika haifi kayanki wataƙila ma gado ke yi Allahu alam ko gado uban sa yi wallahu ta'ala alam sai ta haƙuri a ci gaba da yi masa addu'a amma in magani ne za a iya samun ruwan zamzam constantly a ta bashi ai addu'a a cikin ruwan zamzam a ce Allah ya kwantar da hankalinsa Allah ya raba shi da wannan koke-koke wannan za a iya yin haka a ta bashi ruwan zamzam yana sha ana shafe shi da habbatu sauda in ma da wata fitina a jikinsa ko shekaru Allah zai kore su wallahu alam
kuma da alama ma ta je asibiti kenan ne bai abin ya gagare
su eh ba mamaki ɗabi'a ce na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma dan Allah a sa mijinta addu'a wai ya bar aiki ya koma kasuwanci kuma Allah ya sa musu albarka saboda tace tana jin daɗin zama da shi mijin nata ya bar aiki ne yanzu ya koma kasuwanci to tana so a sa shi addu'a saboda tana jin daɗin zama da shi kusan shekara biyar kuma tace Allah ya sha musu addu'a Allah ya shirin musu da zuri'arsu baki ɗaya
amma dai malam ita kaɗai ce ko
gaskiya da alama
in ka ji mace ta aiko tana cewa a yi wa mijinta addu'a Allah ya masa kaza to ita kaɗai ce
mijina ta ce da za ta ce mijin mu
ƙwarai kuwa da ta samu mai ra'ayin riƙau ne tara mata kishiyoyi a gadon bayanta to da ba lallai ta turo wannan tambayan ba amma dai muna so wasu su karya ƙa'idar su dan turo addu'ar ko da mijin su su uku ne ya ji yadda za a yi to dan farko muna miki addu'a Allah ya ba mijinki alheri kuma Allah ya karba addu'arki akan mijinki kuma kin yi kokari sosai kuma muna fatan wannan halina kike ci gaba da kulawa da shi ko da bayan ya miki kishiya kar kuma ki rubuto mana takarda kina zage-zage a nan muna fatan Allah ubangiji ya zaunar da ku lafiya kuma ya ƙara albarka da alheri ya sa ƴaƴanku albarka ya sa wa namu ƴaƴan albarka gaba daya
mai tambaya ta gaba take cewa wai sallar shafa'i da wutri ana musu tahiya ne kamar sallar farilla sannan kuma ana musu azkar ne na bayan sallah suma
ana musu tahiya ana musu tahiya amma babu azkar na bayan sallar farilla sai dai kawai zikiri hur budadden zikiri da mutum iya ga dama zai amma ana yin tahiya muna shafa'i da wutri ana tahiya azkar na bayan sallar farilla kuma da mun dan farillar farilla ne aka tanada wallahi wallahi
wannan take cewa idan akan shayar da nono take tambaya wai idan sun gama mu'amala aure da mijinta ta ji an ce babu kyau har sai mutum ya yi wanka ya yi tsarki shine suke so a dan ba da bayani
to wannan wannan matsalar shayar da nono bayan jima'i abubuwa ne guda biyu akwai shayar da nono akwai saduwa da mace lokacin tana shayarwa mutum ya shirya rinka alaka da mace tana shayarwa ko kuma a'a bayan ya sadu da ita tana cikin yana cikin alaka da ita ko ana cikin saduwar ma a bawa nono yaro ya sha ko bayan an gama shan nono to duka malamai sun yi magana akan wannan abu na farko dai wasu malamai suka ce babu wani dalili ƙarana da ya inganta da ya haramta namiji ya sadu da matarsa bayan wato mace ta ba da nono wa ɗanta bayan sun gama jima'i da miji babu dalili ƙarara da ya hana bayan saduwa da mace ta ɗauki nono ta ba shi in ma akwai dalilin suka ce bai inganta ba. Sun kawo hadisi amma malamai sun yi magana a ƙarshen ingancin hadisin. Abu na biyu, wasu suka ce bai halatta ba, wataƙila shi yasa ta turo tambayar. Dan za ka ji wasu malaman suna bayani dalilan da suke faɗa shi ne bai halatta ba sai in ta wanke nononta. Idan miji zai sadu da mace bayan za ta ba shi nono bayan sun sadu, to ta wanke nonon ko kuma ta yi wanka gaba ɗaya na janaba, kar ta sha dashi. Sun yi ta bayani cewa wai lokacin da namiji yake saduwa da matarsa, to ana samun jini yana bin ko'ina a jiki. Haka Allah ya halicci ɗabi'ar mace a lokacin da ake saduwa da ita, kamar yadda suke faɗa, jini yana circulating ko'ina. To bincike ya tabbatar da har cikin nonon ma jini yana iya shiga. To kuma suka ce wannan jini idan aka ba wa yaro nono an sadu da mace ko ana saduwa da mace ba a samu ratan lokaci ba, ko kuma tana shayarwa ana saduwa da ita, to wai jinin yana iya shiga cikin nonon yaron ya sha ya cutu da jinin. Ba iya nonon kaɗai ba, sai yaron ya zama ya cutu an samu mushkila. Wannan kaɗan ne daga cikin uzurori da dalilai na wasu malamai da suke hana a ba wa yaro nono bayan jima'i. Suna dogaro da irin waɗannan maganganu. Ana jin yaron zai iya samun darar, zai iya samun matsala. To amma dai akwai hadisi a cikin Sahihi Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama akan algila. Sun yi bayani menene ake cewa algila, wato halaccin gila. Imam Malik ya fassara ma'anar gila shine an ya musa ar-rajulu imra'atuhu, mutum ya sadu da matarsa, wa hiya turzi'u, tana shayarwa. To anan da aka yi fassara shi guda biyu, tana cikin shayarwa yana saduwa da ita, ko kuma tana shekarun shayarwa kuma yana kwanciya da ita. Abin da nake so ka fahimta, akwai waɗanda suke ra'ayin cewa in dai mace tana cikin shayarwa, ba wai tana shayarwa a yanzu-yanzu ba, ma'ana tana shekara farko shekara bata yaye yaro ba kawai, ba sa saduwa da mace, ba sa saduwa saboda wannan dalilin. To sai aka kawo hadisi a cikin Sahih Muslim cewa annabi bai hana ba, aiki ne na Farisawa da Rumawa. Da aka tambaye shi yace da akwai cutuwa da Farisawa da Rumawa da sun fi kowa cuta, dan su suna yin haka din. Yawwa, ba wannan ba wani abu ne wanda yake abin damuwa ba. Ibn Qayyim ya yi magana, Allah ya masa rahama, akan abin da ya shafi shayar da yaro, ana a yi jima'i da mace kuma a shayar da yaro. Yace la raiba anna wata'a, wato babu makawa cewa wata al-maradi mimma ta'ummu bihi al-balwa, saduwa da mata masu shayarwa. Ibn Qayyim yace saduwa da mata masu shayarwa, kwanciya da mata masu shayarwa, wannan wani abu ne gama gari. Inji Ibn Qayyim yace ana yi da yawa, kuma yace gaskiya mutum zai sha wahala kwarai a ce wai a hana shi saduwa da matarsa lokacin tana shayarwa. Yana da wahala kwarai da gaske a hana shi wato ya sadu da matarsa saboda tana shayarwa. Daga ƙarshe ne yace bai inganta ba, bai tabbata ba a hana mutum ya sadu da matarsa a lokacin tana shayarwa, ko a hana mace shayar da ɗanta bayan an sadu da ita ko ana saduwa da ita. Babu wani abu da ya tabbata ingantacce shi. Da akwai haka, da magabatan musulmi waito sun hana. Don haka zance mafi inganci fitar wannan mata, babu laifi dan miji ya sadu da matarsa kuma yaro yana kuka, a ɗauki mama a bashi da dare, babu laifi, wallahu ta'ala a'lam.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa yana zaune da mahaifiyar shi ɗan shekara 68, yace yana mata siyayya duk wata, sannan ya bata naira 100,000 a kai. Yace amma bata son zaman gida, in ta tafi kasuwa tun safe sai wajen 7 na yamma za ta dawo. Ya mata magana har ya gaji, shine yanzu idan ta tambaye shi kuɗi baya bata, domin kuɗin da yake bata yana taimaka mata wajen fita sosai. Shine yake tambaya yi mata ruwan da yake hana ta, saboda yana rage mata zuwa kasuwar, ya yi laifi domin yanzu bai lokacin istighfari ne ba na zuwa kasuwa ba, inda shekarun ta sun ta 70.
Gaskiya ne wannan, ya yi tunani sosai. Wato na farko dai da sai in tambaya, ba ta da miji?
Alama ba.
Alamu yana nuna cewa baban ya mutu, ba ta da miji. Na farko muna maka addu'a, Allah maka albarka da kake yi wa mahaifiyarka cikin wajen 61.
Komai in ya gama zama ba ta komai sai ya ƙara
mai 100,000 a wannan yanayi. Tsohuwa tana jan kusan 200 a wannan yanayi. To gatan ne ya mata yawa. Shisa in ka ba ta 100,000 nan su kanta suke sai ta fita kasuwa. Sai ta fita. To damu abin da yake wajibi a kanka shine ka ciyar da ita, ka shayar da ita. Wannan kuɗi da kake ba ta ko telefonin da kake mata ya yi alasa albarka. Idan har ta kama wato dakatar da ita daga zuwa kasuwan nan da yawace yawace da tsince-tsince, ka rike kuɗin ne, ka daina ba ta kuɗin don ta rage zuwa kasuwan nan, ya halatta wani biban dama, ai ba ma dole ba ne, ihsani ne, kyautatawa ne. Abin da yake na dolen ka yi wannan ƙara mata da 100,000 kyautatawa ne, kyautatawa ko ba dole ba ne. Da haka idan har akwai wani abu na cutar da addininta da cutar da rayuwarta ko ma da lafiyarta, ko da kuma rage mata ma daraja a ce kullum tsohuwa tana ta yawo a kasuwa, tana shiga kasuwa, wannan zai taɓa kimanta. Da haka ka riƙe kuɗinka, ka rage mata. Idan wata rana ka zo sai ka ce Hajiya ga wannan na baki ne saboda na riƙe rage zuwa kasuwa, wataƙila ta ce a in na rage zuwa kasuwa a shirya ɗan yi min ihsani, to sai ka ci gaba da bata don ta zauna a gida. Amma in ba ta zauna a gida ba kuma lalle ba a so ta je kasuwan, to ka rike kuɗi ka ciyar da ita, ka shayar da ita. Ranar da ta waye gari ta ga ba abin da za ta je ta siya, ba abin kashewa, ya kaga ba za ta je ba. Wallahu alam, ni fahimta ta kenan, Allah ganar da mu.
Allah saka da alkhairi. Ne tambaya ta gaba take cewa wai dole idan mutum zai yi wuturi sai yayi alqunut?
Ba dole bane, ba dole bane, ba dole bane mutum zai yi wuturi sai yayi alqunut, amma dai an so mutum ya yi din, amma ba dole bane, wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin mahaifiyar da take goranta wa yaranta idan ta musu wani abu kamar ciyarwa sutura, ko ta sai musu magani idan ba su da lafiya sai ta zo kuma tana goranta musu?
To lamarin uwa babban abu ne. Asalin shi dai gori dai gaba ɗayansu asali bai halatta ba, shi gori. Kada mutum ya rinƙa yi wa ɗan uwansa almanu, wannan da uwa da uba da kowa, don duka gaba ɗaya ai Allah ne ya bayar da arzikin, kuma Allah ya girmama ka ne ya baka rabon ɗanka ta hannunka don ka je ka bashi. Da haka ba ɗabi'a ce mai kyau ba mace ta ba da 'ya'yanta wani abu tana musu gori, ba ɗabi'a ce mai kyau ba, kenan kuskure suke, haramun ne suke yi. To amma Allah ne ya cancanta shi ne a duniya, Allah ne ya cancanta in ya baka abu ya baka gori, kuma yadda ya zo a cikin hadisi. Da haka kuskure ne ba daidai take yi ba, a ci gaba da yi mata nasiha, Allah ya sa ta tuba ta gyara halinta, wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa wai dan Allah a taimake ta da maganin saurin fushi, menene mutum zai iya rage fushi kuma?
To nan farko dai babban abin da yake jawo fushi rashin hakuri dai kenan. Abu na biyu kuma akwai shaidanu ko aljanu a jikin mutum. Duk macen da Allah ya jarrabe ta da shaidanu ko aljanu a tattare da ita, ta zaga tana da wannan matsalar saurin fushi din. Sannan abu na uku damuwa, mutumin da yake cikin damuwa yana da matsaloli da yawa, to zaga yana da yawan saurin fushi. To babban abin da zai magance wannan shine yawan karatun Alkur'ani, kuma yadda malamai suke faɗa, da kuma karanta azkar na safe da yamma da manzon Allah ya karantar da mu. Yin azkar, azkar sabah, gashi nan littafin Yusuf Muslim yana da kyau, ki rinka karantawa kuma ki yawaita karatun Qur'ani in Allah ya sa da duk wanda yake da lurunan yawan saurin fushi yana karatun Qur'ani to Qur'ani nan bai bashi ya rinka saurin fushi ba dan shi Qur'ani yana sa kwanciyar hankali ne ai ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wanda zuciyarsa take cikin nutsuwa to bai zai yi ta fushi ba Allah ya ganar da mu na'am
wannan take cewa tana da karamin yaro ya fara cin abinci tace suna da kwai to idan ta dafa mishi shi kadai tayi laifi saboda akwai yara ƴan gidan wanda sun dan tasa akwai ƴan shekara hudu shin hakan da take sun ci haram ne ko ya
abin da yafi dacewa in an dafa a ba wa kowa tunda ƴan gidan ne kowa na da haki wannan shine yafi dacewa ƴan gidan ne kowa na da haki to amma kuma idan yaron karami shi yafi bukata wataƙila dan gina jikinsa wataƙila baya iya cin abinda sauran yaran suke ci kuma ya fi sha'awar kwan to wannan ba laifi bane aka ware shi shi aka bashi sama da nawan dancan yaran amma kyanta a daina bashi a gaban sauran yaran suna gani ana hana su ko a kore su shi a bashi a boye ko kuma idan sun fita sai a bashi wallahu ta'ala a'lam
mai tambaya ta gaba ta ce shawara take nema da kuma addu'a ta ce aurenta bai wuce wata goma ba ta ce duk kulawa da ɗawainiya alhamdulillah mijinta yana musu ba abinda take nema ta rasa to sai dai ba su daɗe ba sai ta gano yana yin istimna'i sai ta zaunar da shi ta faɗa masa illolin hakan har yake haifar ta faɗa masa illolin abin da yake haifarwa da matsalolin shi tace ita duk lokacin da yake yin sha'awa ko sau nawa yake so ta zo ya zo ya mata alƙawarin ba zai sake ba to tun daga lokacin ita har ita take kokari ma ta neme sa a shimfiɗa haka to amma tace a banza ashe bari yake sai ta yi bacci sai ya shiga ban ɗaki sai ya kunna bulufin ya ci gaba da wannan istimna'i tace tana cikin damuwa tace ga har abin ya fara taɓa lafiyarsa ta fannin auratayya
Allah soji idan za ka iya tunawa na taɓa gaya maka cewa mata suna haƙuri kuma na sha faɗa ina maimaitawa a karatuka wallahi ana cutar da mata fiye da yadda kake tsammani babu wata rana da za mu zo mu zauna a nan cikin fatoyin nan da muke amsa ana jin mu amsa fata ta kusa dubu ko ta fi dubu wallahi ba ce sai ka ga matsaloli na damuwa da ake wa matan nan mushkiloli kullum yanzu wannan mutumin yana da mata tana yi mai duk abin da ya kamata ita take neman sa amma sai ya bari sai dare ya yi ya shiga ban ɗaki ya kunna bulufin ya kunna tsiraici yana amfani da gabansa dan ya biya bukata ga matarsa da Allah ya halatta masa amma bai zai amfani da ita ba sai hanyar shedanci da hanyar tsiya na farko fatawar shine mijinki yana aikata haram haramun ne an istimna'u a wajen malikiya hanabila da shafi'iyya haram ne kai tsaye mutum ya rinka amfani da hannunsa yana biyan bukatarsa haram ne hanafiya ne suka ce makaruhi ne amma su ma suka ce makaruhin makaruhi irin na haram kenan istimna'i haram ne istimna'i haram ne mijinki yana aikata haram kafin mu baki shawara za mu yi bayani akan hukunce-hukuncen istimna'i istimna'i kalma ce ta larabci amma abin da ake nufi wuce rin amfani da hannunsa ko amfani da sabulu ko amfani da wani abu don ya fitar da maniyyi wannan bai da kyau amma malamai sun kasa istimna'in kala-kala akwai al-istimna'u li khawfi zina saurayi ne matashi ya kai munzalin ya yi aure babu halin aure ba ikon yin auren babu ranar aure to kuma yana cikin damuwa dole sai ya yi wani abin da zai cire sha'awarsa to sai yake zuwa yake wasa da hannunsa ko yake wasa da sabuli wani abu makamancin wannan dan ya samu biyan bukata ya samu sauki da relief. Malamai sun yi sabani akan wannan, wasu suka ce la shay alayhi, irin wannan istimna'i babu komai a gare shi. Haka yazo a mazhabar Hanabila da kuma mazhabar Hanafiya, al istimna'u li khawfi zina, yin istimna'i dan yana jin tsoron zina, saboda idan bai yi ba zai je zina. Suka ce to da yaje zina gwanda ya shiga ɗakin sa yaje amfani da hannun sa samu biyan bukata. Wasu malaman suka ce ai ya zama mutum, ya zama wanda yake cikin matsi, wanda yake cikin larura kenan. To amma da Imam Malik a wata riwaya da Imam Ahmad, a wata riwaya kenan Imam Ahmad sun tafi akan ko da yana jin tsoron zina din haramun ne alaihi walau khafa zina, haram ne ya yi istimna'i din ko da yana jin kar ya yi zina, ya daure kar ya yi zina. Suka ce ya za a zo a gujewa haram a shiga haram, a gujewa haram a shiga haram. Wannan ra'ayin su fahimtar su kenan, wallahu ta'ala alam. Amma idan wasu sun faɗi cewa na gaya maka idan ana jin tsoron kar ya yi zinan ne ko zai iya hana kansa zinan ba sai yayi wannan to da yayi wannan gwanda ya je istimna'i. To su malaman Hanabila da Shafi'iyya Allah musu rahama suka ce lidafi zina wal khalas min az-zina, ya kore zina, ya kare kansa daga zina, ya kubuta daga zina da ya je zina gwanda ya istimna'i. Amma su ma din ba wai dan an halatta masa ne kai tsaye ba, a suna ganin kar ya je zina to gwanda ya je wannan dan kada a je a shiga babban laifi. To akwai wani istimna'in kuma, istimna'in da matar mutum za ta yi masa, kamar matar mutum ta yi amfani da hannunta ta taiwa namiji wasa da gabansa har sai ya yi mani. Ku gane wannan shine al-istimna'u bi yadi zawja, yin amfani da hannun mace har mutum ya biya bukata. Anan ba zai sadu da ita saduwa ta musulunci ba, sai ya sa tete masa wasa da gabansa don ya samu biyan bukata. Jumhur malamai sun ce tunda matarsa ce ta halal, kuma an halatta mutum ya ji daɗi da matarsa duk hanyar da yake so, inda ba ta hanya ta haram ba, suka ce ya halatta ja'iz ne yi istimna'i da hannun matarsa. Alƙadi Allah ya masa rahama ya ce a'a ba a so, ya ce ba a so. Me ye dalilinsa? Ya ce matarka ta zo suna amfani da hannu wajen biya ma bukata, ai ba nan ne shari'a ta ce ai amfani da ita ba. Sannan abu na biyu, yana iya jawo azalo. Me azalo? Ya fitar da mani ba a jikin matar ba, ya fitar da mani ba a jikin matar ba, wanda ana so ya biya bukatarsa a tattare da matar. To wannan azalo kuma ya ce an haramta yin azalo in dai ba da izinin matar ko kuma da wata larura ko wani abu sauransu ba. Don haka ta dalilin wannan shi ya makale ya ce kada a yi, saboda akwai ita cutar da matar. Waɗanda suka haramta ɗin abinda suka lura me fa'idar ita matar, shi kaɗai ne ya ji daɗin amma ita bata ji daɗin ba. To sai magana shawara ita wannan baiwa Allah ya jarabe ta, mijinta ya ƙaurace mata, ta kai kanta gare shi ya guje mata, ta yi duk abin da za ta yi, amma yakan shiga ban ɗaki zai kunna waya yana kallon bulufin yana amfani da wannan. Hajiya shawara gare ki, matuƙar kin yi ya daina wannan abu, bai daina ba, hukuri ki nemi ya sauƙe miki da dalili kamar haka. Zai iya jefa ki halaka. Akwai matar da take gaya mini wata ran, tace wallahi malam har na fara tunanin ni ma zan je in biya bukatar ka a waje. Tace amma ga miji, amma yana aikata wani abu na haram, baya biya wa matarsa bukata. da haka mutukar an hana shi bai hanu ba, an yi masa ba'azi bai wasu ba, ki ce baki takardaki kurum ki rabu da shi dan mutum ne wanda yake yana aikata fasikanci kuma ya zalunce ki kuma ya cuce ki kuma ya shiga hakkinki. To yanzu gashi har tana faɗa wannan istimna'i ya ja masa illa a mazakutarsa a matsayinsa na namiji, kuma tabbas haka malamai suka faɗa yana jawo cututtuka da bala'i masu tarin yawa. Ɗaya daga cikinsu shi ne istimna'i yana kashe namiji gaba ɗaya, a ga mutum tum a tsaye kamar cikakken mutum ne kamili, amma ba zai iya ilaji ba, ba zai iya biya wa mace buƙatarta ba, daga bisani kuma ba zai iya mahaihuwa ba. Kwata-kwata bai da ƙarfin da zai iya saduwa da mace saboda ya lalata al'aurar tasa, ga ciwon al'aura, yana jawo ciwon al'aura. Da haka kar a yi, kuskure ne ba daidai ba ne, akwai kuma haɗari. So in kin da za ki iya gyara shi ko a yi wasu magana ko malamar su mai nasiha ko a bi ta wata hanya a yi masa nasiha ya gyara, to haka muke so a sa ya gyara ku ci gaba da zama. Amma in bai gyara ba, kika ga akwai cutarwa, to ba laifi ki kama gabanki ki nemi ya sauke miki, ba ki saba wa Allah ba, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta mutum ya yi gaba da ɗan uwansa saboda shi wannan ɗan uwan yana jan mutum zuwa wajen aikata saban Allah.
To idan mutum yana jan ka, ɗan uwanka ne kace musulmi ko aboki, yana jan ka zuwa saban Allah, to ba gaba za ka yi da shi ba, nasiha za ka yi masa, ai ba a san gaba, ba a san gaba, nasiha za ka yi masa ka ɗora shi akan hanya, idan ya ƙi to sai ka ɗorace masa, ɗoracewa kuma ba gaba ba ne, nesa nesa da shi, tsakaninka da shi sai nasiha ko sallama kawai, amma ba daidai ba ne ka ta gaba da mutum. To ai, to in kai gaba da shi ai baka so ya gyaru ba, ya riƙe ka makiyi, to ya za ka gaya mai gaskiya ya gyara? Wannan kuskure ne, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta take bi bashi ya rasu, to amma sai da ya rasu sai tace ta yafe masa kuɗin, to shine take cewa wai yafiyar ta yi saboda wai ta ji wasu malamai suna cewa bai yafi ba. Sannan take cewa idan mutum yawa mijinsa laifi ya nemi yafiyarsa amma bai faɗa masa ainihin laifin ba, a ya ce ya yafe, ya kuwa ta yi ko ba ta yi ba, ta ce hankalinta ya ɗi kwanciya saboda yanzu mijin nata baya raye. Sannan take cewa tana neman addu'a Allah ya ji ƙan mijinta, Allah kuma ya shirya mata yaronta, kuma za ta yi aure, tana neman addu'a samun nasara da zaman lafiya.
To na farko dai, bayan mutum ya mutu a yafe mai wani abu, wannan mun taɓa amsa wannan tambayan a baya, in ta koma karatu bayan mun yi jawabai haka da maganganun malamai ba sai na maimaita ba. Ta haka ya halatta bayan mutum ya mutu ka yafe masa, ya halatta bayan mutum ya mutu ka yafe masa, kuma in ya mutu ne ma ya bi cancanta a yafe masa. Da yawa aka zo a yi mutuwa, zo a ce a nemo masu bashi sai a lissafo su, wasu sai a mun yafe ya yafu. Abu na biyu, wa yake da suna, macen da ta yi wa mijinta laifi ba ta bayyana mai haƙiƙanin laifin ba, sai ta ce yafe, mace ce ya yafe, ya yafe, ba sai an bayyana mummunan laifin da aka yi ba. Ba a so, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Na'am,
sai addu'a ta ce yaronta,
Allah ubangiji ya shirya miki yaronki a matsayinsa na maraya, kuma Allah ya baki miji na ƙwarai wanda za ku zauna lafiya da shi, ya kyautata miki sama da yadda mijinki da ya rasu ya kyautata miki, wallahu alam.
Ita tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin mutum ya yi sallah bai duba lokaci ba, wai ashe as-salatu ce aka kira sai bayan ya idar da sallah sai ya ji an ta da sallah, zai kuma sake wata sallah ne?
Sai duba agogonsa a lokacin da ya yi sallah din, asuba'in ta shiga an yi as-salatu, idan masallacin da suke kiran as-salatu ne, idan al-fajr ya keto, idan ya tabbatar al-fajr ya keto, sallarsa ta yi daidai. Idan ko ya yi sallah ne kafin al-fajr ya keto, to sallah ba sai ba, sai an sake ta, lalle sai an sake sallah, wallahi alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta idan mutum zai bai wa iyayensa kuɗi ya fi ba mahaifiyarsa fiye da mahaifinsa, yace saboda mahaifiyarsu ta fi hidima da su lokacin da suke karatu.
Ba laifi mutum ya fifita mahaifiyarsa wajen ba da wani abu, saboda ko a wajen Allah ma, kamar yadda ya zo a hadisi, mata haƙƙun nasu bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man 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 qala thumma abaka, hadisin Bukhari da Muslim. Wa yafi kyau, wa yafi cancanta in kyauta ta zamantakewa da shi? Wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ce mahaifiya? Kakan mun duba da wannan hadisin Bukhari da Muslim, ba laifi ba ne dan mutum ya ba wa mahaifiyarsa 100,000, ya ba wa mahaifin shi 50,000, ba laifi ba ne. Amma dai mu maza ne, muna so a rinka ba mu da yawa, saboda mu ma muna kula da gida, ai muna ɗaukan nauyi, muna abubuwa. Kuma ka sani cewa ita mahaifiyarka da ta ɗauki nauyinka a makaranta kana yaro, ita wa ya ɗauki nauyinta? Ba baban nanka ba ne ba? Kaga shi ya ɗauki nauyinta, ya ɗauki nauyinka. Amma dai ba laifi kai ba idan ka kyautata, ba ma so ne a kyautata uban, saboda gaba ko ƙiyayya ko ana gabe cancanta ba. Uba duk abin da aka yi masa ba ya asara ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ko take cewa tana fama da lalurar waswasi da kokwanto, ta ce idan za ta yi tsarki sai waswasi ya shigo mata, sai ta ta yin tsarkin tana sakewa. To shi ne take tambaya, wai dan Allah sau nawa za ta dinga yin wannan tsarki? Haka ma a cikin sallah wani lokaci sai ta juya kamar ba sallah take ba.
To wannan kin gamu da larura, take ta maimaita falaki da nasi, min sharril waswasil khannas, min sharril waswasil khannas. An shiga fitina, an shiga matsala, Allah ya yaye miki. Shawara shi ne ki rinka yin alwala guda ɗaya ko tsarki guda ɗaya. Ki daina zuwa kina ta yawan yin tsarki. In kin yi guda ɗaya yadda kowa ke ya isa, alwala guda ɗaya yadda kowa ke ya isa, ki je ki sallar ki a haka. Idan kika biye shi ɗin, zai kasantar miki da ibada gaba ɗaya, sai ki bi ibada ta fita a ranki. Daga ƙarshe ma kuma ya zo ya zuga ki, ki daina yi. Don haka biye wa shaitan ɗin kuskure ne, a rinka yin ƙwaya ɗaya kawai a haƙuri, sannan a yawaita yin alwala, a daina zama ba alwala. Dan yawan zama da alwala yana maganin waswasi, da kuma yawan azkar na safe da yamma, da yawan karatun Qur'ani, da kuma yawan karanta falaki da nasi a keɓance. Wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa shawara take nema, tana da samari guda uku. Ta ce na farkon sun kai shekara 7 da shi, amma iyayensa sun kisa bar shi a aureta, shi kuma ya ƙi haƙura har yanzu. Na biyun kuma ta ce dama ta fi son shi, amma kuma matarsa tana da faɗa da kuma kishi sosai. Na ukun kuma yanzu ya ce mata zai turo, amma ita kuma ba ta son shi. To shi ne sai ba lai mata sa
wannan yarinya ta wahal da mu wallahi. Wannan lissafin da ta zai ce wannan abu. To na farko dai tana son sa?
Na farkon eh tana son sa, iyayensa ne sun kisa bari ya turo shekara 7.
Mutumin da kika zauna kuna soyayya da shekara 7, nawa aka binne a kabari, nawa suka mutu shekara 7? Inda kun yi aure yanzu yayan ku sun shiga primary na zargi, ki zauna kina jiran namiji? Ai ba daidai ba ne. Na sha gaya wa mata, in kuna son wulakanci, kuna son ƙasƙanci da ci baya a rayuwar ku, zauna kuna jiran namiji. Ba a jiran namiji kai tsaye haka, sai ana da garanti da tabbas a kansa, saboda abin da wai ba wuce yake ta wai ba ɗan goyo ba ne. Da yawa an jira su sun yaudari matan. Kuma asali ke fa mace ke ne namiji zai bi ki ya jira ki ya neme ki, ba ke ne cingan makale mata za ki zo ki makale masa ba. Shekara 7 iyayensa sun ki, iyayensa ba sa son ki. Wani aure za ki ji daɗi ki je ki auri ɗan da iyayensa ba sa son ki? Ina ba ki shawara ƴan mata ƴan zamani, ina daɗa ba ku shawara ƴan mata ƴan zamani, duk yarinyar da suke soyayya da wani iyayen yaron ba sa son ki, ki samu ki rabu da shi lafiya. Ba wai dan haram ne in kin aure shi a haka ba, amma yau da gobe ta tabbatar mana duk matar da ta aure mijin da iyayen mijin ba sa son ta, to ba ta jin daɗin zaman auren, za su ta gana miki azaba, musamman in ba masu addini ba ne. Kuma sai sun raba ki da ɗan, in ba su raba ki ba su sa auro miki wata kishiya mai yaji, sai ta azabtar da ki, sai ta walda ki. Don haka ki ce masa wane ina son ka kana so na to, amma iyaye suna da matsayi suna da girma, tunda ba sa so na ba sa so ka aure ni, watakila sun hango wani abin da kai baka hango ba, da haka mu ba wa junanmu haƙuri, kowa ya je aure wanda ya dace. Aure mai daɗi ki aure mutumin da iyayensa suna ƙaunaki, za su kula da ke, su yi masa faɗa iya miki ba daidai ba, amma waɗannan iyaye in ba su aikata su ba, in dai ba abin ya ruska da addini ba, wallahi su za su yi ta zuga shi ya yi ta miki azaba. Da haka karki a wannan a shawarar. Na biyu shi ne wanda
take so,
tana son sa, amma matarsa fitinanniya ne,
ta
wannan yarinya kin shiga cikin garin, to sai ki duba ki gani. Idan matarsa tana faɗa da kishiya, sai ki kafa masa doka cewar saboda larurar matarka, kai ka sani, ni ma kuma na sani, ba boye-boye. Za ka samu min gida nawa daban? Ki aure shi, amma ya raba muku gida. In ta je ta gama masa masifarsa can, ya zo ɗakinki ku yi abin da za ku yi da gidanki, ba ki da damuwa, tunda dai an samu rabuwar gida. Sai kuma ki ta ƙoƙarin ku yi zumunci da ita duk da masifaffiya ce. To in a condition kenan. Ki aure shi da sharaɗin kar ya haɗa ku. In ya haɗa ku, ba za ka bar ki ji daɗin zaman auren ba. Tunda shi ma mijin da ya kawo ta tana masa masifa balantana ke da aka ɗauko ki aka kawo ki. Kuma binciken yau da gobe ta tabbatar mana da duk yarinyar da ta kai kanta gidan masifaffiyar kishiya ba ta jin daɗin auren, kuma da ƙarshe auren mutuwa yake. Mijin kuma daga baya ce, gaskiya na zaɓi uwar gidana don saboda ita ta haifa min ƴaƴana, ni ba zan zo in rabu da ke, in rabu da ita, in zo in bi ki ba. Abu nan ki haƙuri, in za ki haƙuri, in ba za ki haƙuri ba kuma ki tafi gidanku, abin da yake faruwa kenan. To amma idan mijin yana da hali, ya san halimi ke baki wani gida daban, to za a ɗan samu sauƙin masifar. Abu na biyu, idan mijin ya fi ƙarfinta, masifaffiya ne amma mijin ya fi ƙarfinta, tana tsoron mijin, duk da masifaffiya ne amma tana tsoron mijin, sai dai ban sani ba, zai iya haɗuwa tana tsoronsa kuma masifaffiya. Zai iya yiwa ko? Masifaffiya ne amma tana tsoron mijin.
Ta yi ba shi take masifa ba, sai dai ta yi wasu.
To ta yi ba shi take masifar ba, sai dai ta yi wasu ko ta yi wa kishiya. To idan tana tsoronsa, in mijin tsayayye ne, zai fatan miki haƙƙinki a wajenta, to ki je ki aure shi. Wanda wannan kuma a cikin ɗari ba lallai ne a samu guda kaza ba. Ba kasafai maza suke iya tsayawa su ƙwatar wa matansu haƙƙi a gurin waɗanda suke zaluntar su ba. To wannan dai zaɓi yana gare ki, sai ki duba ki gani zuwa wani sati ki sake rubuta mana. Sai na uku, shi kuma shi ne mai
ba ta san shi, amma kuma ya ce zai turo mana.
Kar mu ɓata lokaci, tunda ba kya son sa, karki yaudare shi, karki karɓi kuɗin sa, kar ya turo komai, ku je ku wawa shi mana.
Wanda ta ce mamacin tana da kishi, a wata ba ta da kishi ne, da su kusa ke so kawai.
Amma in ta ce kishi, tana nufin zazzafin kishi mai fitina. Mai fitina. Mai fitina.
Allah ya saka
da ƙarshe muna miki addu'a, Allah ya baki wani saurayi gangariya wanda shi baya da mamatar, kuma mai sanyin zuciya, mai saukin sha'ani, ku je ku sakata ku wala.
To amin.
Zama sai bayan shekara 30 ma zai ƙara miki kishiya, kin ga kin gama cin moriyarsa.
Allah ya amsa ta.
Amin.
Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ba shi da ƙarfi, sun haifi yara biyu, ya ce su bari haka saboda aiki ake mata, kuma sai an yi mata ɗaurin mahaifa, shi kuma ya ce ba shi da hali su haƙura haka da yaran, ita kuma tana ga hakan kamar saba wa Allah ne.
Dukkan dakatar da haihuwar da take akwai da larura, akwai uzuri, ba laifi ba ne malama, tunda ba ki da lafiya, sai an miki CS, sai an miki
ɗaure
mahaifa, sai an yi waye. To kin ga gaskiya akwai larura,
kuma bai da hali,
kuma mijinki ba da hali, sannan ga kuma hadari a rayuwarki ke kanki, saboda ai zai yi ta maimaita ba, a ɗaure mahaifa, a ɗaure mahaifa, a yi CS, a yi wannan ba zai wa da wahala. Kuma yana daga cikin ciwo mafi muni ga ƴa mace in ya kama ta, shi ne ciwon mahaifa, yawanci mutuwa ake yi. To karki je ki jefa kanki cikin larura da matsala, duk da dai ba wanda ba zai mutu ba, kullu nafsin da'iqatul maut. Da haka anan ina ganin mijinki ya fi ki gaskiya, ki masa da'a, ku haƙura da ƙwaya biyu, da Allah ya bayar, Allah ya sa musu albarka. Ba an daina haihuwan ne don ƙin ƴaƴa ba, a'a, don larura ki da taimakonki. Sai kuma ki masa izini ya je ƙaro wata, ita kuma ta zo ta yi ta haihuwa, tunda ita lafiyar ta gado. Allah ya sa albarka, na san dai wannan fatawa ba daɗin da lafiyar ba. Na'am.
Wannan tambayar malamin amsa ta akan siyan amfanin gona wancan karatun ko bi da suka wuce. Sai wannan ma ma'anar suna suke tambaya wai menene ma'anar suna a duk da malamin ya ce a daina tambaya akan ma'anar suna amma ban sani ba ko zai amsa.
To maganar siyan amfanin gona mun yi bayani. Siyan amfanin gona wanda ya zama na haram shine wanda mutum zai saya da yawa. Ya saya da yawa ta yadda in ya siye shi zai illata kasuwar lardin saboda sayan da yake da yawa sannan kuma ya saya ne ya ajiye shi saboda a samu scarcity kamar da malaman economics suke faɗa karancin abun kenan ka san da mu aka kwashi abu a kasuwa in yana scarce babu shi da yawa to farashi zai dagu to wannan ne haram amma yanzu kana da ɗan kuɗin ka je ka ce buhun wake guda 20 ko guda 100 ka je ka ajiye ko ka je ka sayi barkonanka ko ka je ka sayi a wannan masaraka ko ka je ka sayi dan buhu kaza kawai ka saya ne dan kudinka su yi appreciating kudinka su karu ko kana da wata hidima ta aurar da yaya ko kana da wani gyaran gida ko wata mota da zaka saya ko kaza ko kaza ko kaza da zaka yi in dan wannan ne mutum yayi wannan ba haramun bane yanzu dan ka je kai kana dan karamin dan kasuwa ka je ka saya ka aje wani ma ya san ka aje ko kuma ka noma a gonarka ta kashe ka je ka ajiye ka ce sai yayi daraja ka sai duk wannan ba haram bane mun yi bayani amma wanne ne haram manyan yan kasuwa masu manya manyan stores to iya ganin ka je su ta sai dawar jihar sai ya gama sai ya ta tare ta duk dawar gaba ɗaya ta dawo wajensa sai kuma ta fara tsada a kasuwa sai ce bai sayar ba shi ne ma zai sanya farashi wannan haramun ne haramun ne haram ne kuskure ne ina fata ana fahimta amma wancan dan kadan bai da bambanci da ragon da zaka siya kana ciyar da shi ka ce ba za ka sayar ba sai ya tsada ba wani bambanci ina fata ana fahimta bai da bambanci da fili da za ka tsaya ka ce ba za ka sayar da filin nan ba sai ya yi tsada ka sayar da shi wannan bai da wani bambanci da haka halin ne wallahi alam suna Afif suna ne da yake dauke da ma'anoni masu yawa kuma mai suna ne mai kyau Afif mace kuma ana cewa Afifa an gane amma abin da ake nufi husnul khuluq mai kyakkyawan hali المشفق مي توسعي ديك وانا ينا دوكان حسن الخلق كيكاوان هلي توسعي العطوف على الناس مي توسع ساوى متاني هناك تشمتو عاطف ني كو عاطفة كو عواطف ديك اخي يوه تو انا هم مي توسع ساوى متاني مي كيكاوان هلي وسما سنا كارا وادا الرحيم مي توسعي مي جن كي سننكما الصالح صالح مجون duka wannan yana cikin yana daukar wannan ma'ana da haka suna ne mai kyau kwarai da gaske ko atif ko awatif ko atifa duk ana iya sawa awatif na mace atifa shi ma mace atif kuma namiji wallahu alam
bai magana su yan abincin nan mutane abin da suke ta magana bai saboda halin da ake ciki yanzu na sashen farashi da yawa
da yawa
suna cikin wahala bai in an halatta mutane za su
ci gaba da abu ne zahiri malam duk wanda ya sayi abinci ta dalilin sayan abincinsa ya ajiye zai sa ya yi tsada zai sa a gari ya ragu ya tsada bai halatta ba amma duk yanayin da ake ciki kuma dan mutum ya je ya saya sayansa da rashin sayansa ba zai sa ya yi tsada ko wani abu ba ya halatta ya je ya saya ya halatta sai ya ajiye wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi
amma abin da yafi dacewa dan a samu yalwar abun wannan ba laifi wato mutanen mu malam halin mu bai da kyau halin mu bai da kyau yanzu bari buga mana misali kwanan nan akai ta sayar da attarugu kwaya ɗaya naira 100 duba attarugu bai wuce ka sace a hanci ba ko ka jefa shi a baki laula barkonansa da zafinsa amma yanzu a tarugu ya karye kwano guda sai ka ga an ce ma 1,000 ko 700 ko 2,000 tumatur tsada tattasai tsada yanzu malam idan ka shiga kasuwannin ƙauye Allah saka mutanen ƙauye malam ba mai wahala harkar noma irin wato manomin Najeriya talaka malam rana ɗaya sai karye wani guri wata kasuwa da na je nima da neman arhata da na ga abin ya sauko tumatir tattasai albasa attarugu albasa bala'in tsadar da ta yi a da kwanakin nan duka bai wuce wata ɗaya ba amma malam rashin tsarinmu shine da mu da ƴan kasuwarmu da gwamnatocinmu da masu kuɗinmu duka tumatir ɗin nan ba a da yadda ake packaging ɗinsa a gyara shi a ajiye shi. Ka san me? Wallahi tiriloli ne zaka gani iya ganinka a ƙauye fa gaba ɗaya daga kudu aka zo wasu inyamurai ne wasu wane ne sun ɗauro kuɗi a nan gashi suna ta siyan su a raha. Kwandon tumatir da aka sai da shi 70,000 50,000 fa kwandon tumatir tattasai 100,000 wallahi tallahi malam yanzu akwai kwandon da zaka ci shi 400,000-700,000 Allah babban ne can ma zai ce za a ce ma 2,000-3,000 wai yanzu ma fa bai ma gama shigowa ba amma abin tausayin shi ne gashi a lardin mu a Kano din mu ko a jigawan mu ko a Bauchin mu ko a nan muka yi me kun ayi dabarar da za a ajiye shi a gyara shi ai preserving ɗinsa mu ci gaba da cin moriyar arhar sai a zo ana ɗebe shi ana fitar da shi ana ɗebe ana fitar da shi ana ɗebe ana fitar da shi yanzu haka barkono ya sauko barkono malam sai da aka sai kwano ɗaya 700,000 amma wallahi wannan satin wani ya kira ne yake ce mun gashi a kasuwar ƙauye ana sai da barkono kwano ɗaya 700,000 amma me an yi packing ana ta loda shi ana ta fita da shi babu da tsari yanzu a samu wani attajiri ya rinka zuwa yana sayan wannan barkonon da tumatir da tattasai ya samu wani store ko wani guri ya gyara shi ya shimfiɗa shi da yashi yana shashanya shi yana gyarawa ta yanda aka tara shi da yawa idan aka dan jima ya bushe za a rinka fito da shi ana sayarwa za mu samu sauki amma ba mu da shi wani yake gaya mu yace malam kaga barkonon nan mutanen Ghana suna da kokari da wayo kasan me suke sai su siye shi sai su daka shi in suka daka shi sai su zuba shi a cikin mai sai su soya shi idan ya soyu to sai su ɗebo shi a cikin man nan su tsamo shi sai su samu kwalabe sai su zuba shi zai iya shekara 10 bai komai ba shekara 10 yanzu dan Allah malam a cikin mu wani ba zai iya yin kamfani da zai wannan ba tattasan nan da tumatir ɗin nan da albasan nan da attarugun nan fa ana iya preserving ɗinsa locally yaya ake yi a siyo shi da arhassa a markaɗe shi tumatur daban da attarugu da tattasai daban albasa haka a niƙe sai mata su sa shi a tukunya su dafa shi ba za su sauke shi daga wuta ba sai ya ƙone ƙarƙaf ruwan ya tafi sai su ɗan sa masa mai su gauraye shi kaga ya dahu ya soyu sai a samu kwalabe ina kwalabe irin na bama ɗin nan ko wata kwalba ta wani abin nan dai haka sai a ɗebo da ɗuminsa a wanke shi da ruwan zafi kwalaben sai a zo a buɗe sai a rinka ɗebo shi da ɗuminsa wannan tattasan wannan tumatir ɗin ana zubawa sai a samu ina irin rafin shi ɗin nan ko farar takarda da ake naɗe ko sai foil paper ake cewa ko da ake wannan mai ɗan ƙyalƙyalin idan aka sa shi a bakin kwalban aka ɗaure wallahi sai shekara ni din nan da na sha wahala na jarraba na yi kuma bana ma ina nan zan yi kuma ba saboda na lura Najeriya nan sai ka nemi mafita kaga wannan ai halal ne sai in je kasuwar ƙauyen ɗebo shi da arha in zauna da ni da iyalai na mu ta soya shi har ƙarfe 2 dare ya soyu in sayo kwalabe na in buɗe in ce ku ta zubawa in zuba shi a kwali in yi packaging in ajiye shi ba zan neme shi ba sai lokacin da tattasai yake da bala'in tsada da tumatir yake tsada na gaya maka ni na gwada shi na jarraba na ci moriyar wannan abu
insha Allah zan
so da na zo na bar shi a'a kai ai attajiri ne kai mai kuɗi ne kana da hali ina gaya maka ni talaka ne ni shi ne mabukaci so da mu zo mu bar shi malam wasu so su ta ɗibe shi suna kai shi wasu gurare suna sayarwa a banza kai malam al'amuran mu malam ba kyau yanzu malam ka duba gaba ɗaya malam kasan nan ka duba kewa ina kamfanin tumatir na gwangwani ina kamfanin tattasai na gwangwani ko na leda wai attajiran mu masu kuɗin mu ku kasa yi ga tumatir iyaka ga na kaza iyaka Dangote ne ma Allah ya saka mai da alkhairi ya bude shi ma an ce ya rufe kamfanin shi ma din ba na talaka ne wanda talaka zai zo ya me na sachi ko na gwangwani ba an ce a drum drum ne ake sa shi ma yanzu dai mun daina jin duriyar kamfanin muna ta murna an mana shi a Kano yanzu attajiran mu inda ake noman tumatir da tattasai a kura a dan batta a ina ne a kasa samun attajirai da za su zo su yi wani kamfani na tattasai da tumatir su rinka sa mana shi ko a leda sace sace suna gyara mana shi ai ta packaging ana gyara ku sayar a kasar ku kai shi kasar waje ba za a yi ba sai dai mu bari a zo a debe shi a kai shi kudu su je su gyaro shi kuma su zo su sayar mana shi da tsada daya daga cikin illar dan arewa kenan da rashin wayewa su akan harkar kasuwa da rashin wayewa su akan meye zai amfana da shi haka al'amuran mu suke ga sunan a banza Allah zai sauki Allah gyara mana
to Allah ya saka da alkirma da yace ni attajiri ne to ina ga addu'a yake min Allah ya amsa to
oke to Allah ya hore mana duka
amin amin eh me tambaya ta gaba take cewa addu'a za ta sa ai mata sai aka ce dai ta nemi shawara tace tana ita dai tana yin sallar dare ku tace wannan auren ta na uku kenan ko shekara ba sai ba amma dole sai da ta bar gidan mijin ba dan tana so ba kina take so dan Allah a bata addu'a da za ta dinga yi kafin ta samu wani mijin
to Allah ya bata ai addu'a samun miji ki dage da sallah da hana daren da hana kanki bacci da daddare Allah ya zauna miki da aurenki in akwai suke danu a tattare da ke Allah raba ki da su sannan kuma ki zama mai hakuri wata kila bata da hakuri ne mana ba mamaki bata da hakuri ta buƙaci mai wata addu'a amma ita ma mai fada ce
kace auren na ƙarshe bata so amma sai da ta raba da shi ko ya aka yi
to watakila kuma rashin sa'a ne ko Allah ya jarabe ta ta fada hannun miji mai hali mara kyau da haka dai ku yi mata addu'a ƴan uwa Allah ubangiji ya zaunar da ita ya bata miji na ƙwarai Allah kuma ya ba mu mata salihai na ƙwarai wallahi alam
Allah ya amsa mai tambaya ta gaba take cewa kasar da suke karfe 6 da rabi na safi ake sallar asuba to wai karfe nawa mutum zai tashi ya sallar dare sannan mutum idan ya tashi saura minti 30 a kira sallar asuba ya kamata ya salla ko ya zauna sannan ya yi tasbihi saboda lokacin ya kure me ya kamata in ya tashi minti 30 kafin asuba zai yi nafila ne ko zai zauna ya yi tasbihi
to yanzu ka gani wannan fatawar kaga bai kamata a tambaye ni ba ni da nake Najeriya a tambaye ni akan wata ƙasa karfe ne ya kamata a tashi da daddare kawai sai ki duba yaushe dare yake shiga
a wannan
ko baka bane yaushe dare yake shiga yaushe alfijir yake fitowa yanzu kin ce bakwai 6 da rabi to duk yanda aka irin karfe 6 watakila alfijir din ku yake to sai ki raba a wannan kashi uku idan kika raba a wannan kashi uku to kashi ukun karshe to anan zaki rinka tashi kina sallar dare anan zaki rinka tashi shine sulusul lailil akhir kenan dai bisa ukun dare ba sai nace miki karfe kaza ba dan ban san karfe nawa daren yake shiga
yake farawa
yake farawa a magriba take farawa a kasar ta ku ba sannan idan mutum ya tashi saura minti 30 a kira sallar asubahi ya kamata ya tani yan nafil minti 30 da zaki nafil fili da yawa yi minti 30 zaki yan nafil fili ki samu maki da mu ki dan zikirin ki da tasbihi ko karatun alqur'ani duk zaki amfanuwa da wannan lokaci in zama kika yi tasbihi in zama kika yi karanta qur'ani in ma sallar zaki yi minti 30 ai yana da yawa kwarai da gaske Allah ya sa mu dace
Allah ya saka da kai wannan take cewa bai sujudu sahwi a cikin su wacce ake yi wa tahiyya ko kuma duka ba a musu
zance mafi inganci duka ba a musu tahiyya duka ba a musu tahiyya hadisin da yazo yace a rinka yi wa sujudu sahwi ko tasbihi da kambi ko ba a yi tahiyya bai inganta ba hadisin hadisi ne mai rauni dan haka da an yi sujjada kawai sai assalamu alaikum wallahu alam
Allah ya saka da alkari wannan take cewa ko yake cewa da zare ya fara sallah sai ya ji ya fara zagi a cikin ransa zagi kala kala
ban gane ba fa
eh to zuwa yake zuciyar shi in ya fara sallah sai ya ji ya fara zagi zagi
subhanallah
yace tun yana sallamewa ya sake wata sallah har ya hakura inda yana daurewa ya ƙara ta sallah a haka kuma ba fasa zagin zai yi ba har ya sallame a zuciyar shi abin yake zan masa
wato injiniya masu tambayoyin nan fa kar ko tsara su bai musu kure mana gudu fa
kaga daga sani idan wannan abu wasu sun sha rubutu tambaya irin wannan
Allah ya kiyaye mu mutum yaje yana zagi to wake zagi
to shin ne za a alam
to in ma ta sai yake zagi da dan dama dama ko wani abu yake ga ba amma Allah yake zagi ba
sun zagi kala kala
a sharke nan
kin yana sallamewa
fariya kuma baya tuna zagin sai
baya baya sallah az sallah sai ya tada sallah
lalle wannan gaskiya babban shaidani ne ya hadu da kai ba karami ba to amma da mu yana iya faruwa irin wannan shaidan ya zo ya shiga cikin zuciyar mutum ya ci sa mai wasuwasi da kuma shakka a cikin ibadarsa babban abin da zaka yi wato ka dage da addu'a shi ma dai ka rinka zama da alwala, ka yawaita karanta alqur'ani, kuma ka ci gaba da yin sallar a haka. In a Kano kake ka zo ka same ni, sai mu maka dan tambayoyi mu ji me yake damun ka, sai a baka shawara insha Allah. Amma dai in ka ji wannan, in ka rike wannan maganganun na gaya maka, za ka samu sauki. Yawaita karatun qur'ani, sannan kuma a zuciyarka ka rinka tin abun, sannan ka yi ta yin sallan a haka. Malam Allah ya raba mu da fitina, kaji. A ce mutum ya kabbara ƙari ƙamar sala sai fara zage-zage. Allah kiyaye mu.
Allah ya saka da alkhairi. Amin. Wannan take cewa a wata sujjada ya kamata mutum ya yi addu'a sa ta neman biyan buƙatu a farkon sallah ne ko kuma a ƙarshe?
Duk sujjadojin sallah gaba ɗaya. Kowace sujjada. Manzo Allah ya ce idan an yi sujjada to ku yi ta addu'a a ciki. Fa kaminun an yustajaba lakum. Na'am.
Wannan take cewa tana so malam yi bayani akan salatul shuruq da kuma salatul duha. Ta ce su mazauna USA America kenan da agogo suke amfani, wai yadda za su yi su bambance lokutan? Allah ya saka da alkhairi.
To ita salatul shuruq da salatul duha wasu malaman sun ce abu ɗaya ne. Me ma'anar salatul shuruq? Sallar fitowar rana shine salatul shuruq, ko salatul ishraq, sallar fitowar rana. Yaushe ake yin salatul shuruq? Shine lokacin da aka tabbatar rana ta fito. To sai ku duba kalandar ku ta musulmi, muslim community na ku na America ko Ingila, za su faɗi yaushe rana ce take fitowa. To da lokacin da rana ta fito, sai a yi wannan sallah. Dalilinsu na biyu na cewa duk sallah ɗaya ce, to ita ma sallar walaha tana farawa ne daga rana ta fito. Salatu duha sai rana ta fito ne lokacin walhar yake shigowa. To kuma starting time ko point din sallar duha shine dai lokacin salatu shuruq. An gane? Yawwa. To kuma dangane da abin da za ka karanta a ciki, kawai ana karanta duk abin da ya sawwaka ne na alqur'ani mai girma. Duk abin da aka samu dama a karanta, ba a zo aka keɓance sai dole sura kaza ko aya kaza ba. Kuma kamar yadda na faɗa, lokacin ta rana tana ɗagawa, tana fara fitowa, shuruq ɗin kenan, to sai a fara yi. To amma wasu sun bambanta salatu shuruq da salatu duha ɗin, suka ce salatu duha lokacinta yana ɗan gaba da salatu shuruq, duk da cewa ita salatu shuruq ko ishraq tana iya farawa a salatu duha, tana iya farawa lokacin salatu shuruq. Amma kuma kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad, yace salatul awabina hina tarmidul fisal, sallar masu komawa ga Allah ita ce sallar duha, lokacin da 'ya'yan maruka suke ɗaɗɗage ƙafansu saboda yashi ya fara zafi, ƙasa ta fara ɗumi-ɗumi haka. Amma kaga daga fitowar rana ai ba za a ce ƙasa ta fara ɗumi ba. To ita kuma salatul shuruq ita ce hadisi ya zo ingantacce a riwayar Imam Tirmidhi, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal ghadata fi jama'a, wanda duk ya salla asubahi a cikin jam'i, to dai falala salla shuruq. Wanda ya salla asuba a cikin jam'i thumma qa'ada yadhkurullah, sannan sai ya zauna yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, kai salla asubahi a cikin jam'i, sannan ka zauna ka ci gaba da ambaton Allah hatta yatlu ash-shamsu, ko tatlu ash-shamsu, har sai rana ta fito. A wata riwayar aka ce qaddara rumhin, kamar abunan mashi kenan. Sannan ya salla raka'a biyu, ma'ana rana ta fito, thumma salla raka'atayn, sannan ya salla raka'a biyu. Manzo Allah ya ce Allah zai bashi lada, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra, Allah zai bashi ladan hajji da umra a dunkule, duk wanda yi sallar asubahi a cikin jam'i, sannan ya zauna ya ci gaba da ambaton Allah, bai daina ambaton Allah ba sai da ya tabbatar lokacin fitowar rana ya yi, ya gama ya tashi ya raka'a biyu. To a take a wannan lokaci za a rubuta masa ne ladan hajji da umra, ga hajji da umrar da ba sai ka yi biza ba. To kaga wannan ya bayyana mana ga yadda salatu shuruq take, sai an zauna a masallaci, sai rana ta fito, sai a zo a yi wannan don a samu lada. Idan ko mutum ya riga ya koma gida ne, watakila sai da rana ta fito, to ta zama walaha kenan. da haka dai duka lokacinsu yana iya zama guda ɗaya kuma ana iya bambanta wannan wani.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wani tanadi musulmi ya kamata yi game da musibar zuwar Dajjal.
To, muna roƙon Allah ya raba mu da masifar Dajjal. Ina cikin babbar masifa da tashin hankali da ɗan Adam zai gamu da shi kuma alama ne na tashi alƙiyama shine bayyanar Dajjal. Wata rana in mun samu lokaci dai yanzu lokacinmu ya ƙure za mu yi bayani akan Dajjal. Wane ne Dajjal? To, daga cikin babban tanadi da musulmi ya kamata yi akan Dajjal shine yin addu'a akan sa kullum idan mutum ya sallafa farilla ko idan yayi tahiyya. Manzo Allah ya koya wa sahabbai babban tanadi da za a kan sallah wato masifar Dajjal. Allahumma inni a'udhuka min adhabil qabr wa a'udhuka min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi fitnati al-mahya wal mat wa na'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal.
Tahiyya.
Amma sabar a tahiyya a ƙarshen tahiyya. Amma sabar Imam Shafi'i wannan addu'ar dole ce. Me dalilin ka aka ce yace Annabi bai taba yin tahiyya ya idan da sallah bai roki tsari daga Dajjal ba haka hadisi suka zo. Da haka babban tanadin maganin Dajjal kada a manta in an yi tahiyya za a yi assalamu alaikum a yi addu'a wa na'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal. Allah ka raba mu daga fitnar masihi ad-dajjal. Sannan tanadi na biyu ya zo hadisi in ka ji labarin sa karka je inda yake. In ka ji labarin su karka je inda yake. Tanadi na uku an ce Makka da Madina ta fi ƙarfin sa. Kenan in ka ga da lokacin ya kusa sai ka gudu ka koma Makka ka koma Madina. Dan Allah zai kawo mala'iku da makamai za su tsaya a ƙofofin Makka da Madina in Dajjal ya zo za su yaƙe shi. Duka wannan tanadi-tanadi ne da ya kamata mutum ya rinƙa yi. Allah ya ba mu ikon riƙo da addini daidai. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa matar abokinsa ce ta kawo mai ƙararsa akan baya ba ta kulawar da ta dace. Yace sakamakon su biyu ne. Ɗaya tana Lagos inda yake aiki ita kuma ya bar ta a Kano. Yana tariya a wajen uwar gidan. Zai mata aikin kuɗi da za ta yi uzurin gabanta amma babu kira a waya. Kuma ko ya zo ba ya wuce kwana uku ya tafi. Ta yi wa iyayensu magana sun ce ta yi haƙuri. Ka ta fara da na sani ma shine take cewa a bata shawara kuma a masa magana ya gyara. Sannan kuma tace min gaskiya ba wani shakuwa take fadawa abokin kenan ba wata shakuwa suka yi ba wai can da shi ba wani shakuwa suka yi can da shi ba. Soyayyar tana soyayya da wani saurayinta sai ya buzuro wai a matsayin latecomer kawai ya yi wuf da ita
ta kuma yadda
ta yadda ta bar wancan wai shi zai yi tunani wai ranya ba hakkin wancan bane mako yake binta
ba mamaki kuma yanzu da tace in gaya masa ni ina zan haɗu da shi in gaya masa
abokin nasu
ba ta ji wani gaya masa ba ko yana tare da mu a nan shirin in yana tare da mu na gargaje shi sosai na san muna tare da shi
za a tura masa
in kuma baya nan to na farko in za ka iya tunawa a karatukan mu a baya na gaya wa ku mata ku kula ga wannan shawara duk matar da za ta auri namiji da yake da gari guda biyu to su yarjejeniya da shi ma'aikaci ne kai kuma yana da mata biyu ko kuma yana da gari biyu mata biyu wataƙila yana da mata a garin da yake aiki yana kuma da mata a garinsu to sai ya zo zai aure ki ko dai yana da mata a garinsu ko yana da mata a inda yake aiki to sai kiga ina zai ajiye ki sai ku yarjejeniya ranka daɗe idan ka aure ni yaya maganar rabon kwana ina za ka fi zama ina kuma za ka ajiye ni sai ce gaskiya zan ajiye ki a ƙauyenmu ne zan ajiye ki a garinmu ɗan Kano ne amma yana aiki a Lagos yana da matarsa uwar gidansa suna Lagos amma yanayin aiki na ba zan iya zuwa mu yi rabon kwana da ke da matar Lagos da matar Kano ba kin yadda ki aure ni a haka na yadda to baki da wani uzuri da zaki rubuto tambaya da fatawa tunda ya gaya miki ba zai iya raba muku kwanaki daidai ba wal muslimuna ala shurutihim kuma akwai haraj akwai wahala a ce yana aiki a Lagos yana da mata a nan ya zo kuma aiki yake aikin nan kuma yana karkashin wani ya raba muku kwana daidai da ke da matar da suke wurin aikin sa zai wahala daka yana cikin kurakuran da kuke sai ku zo ku auri mutum ba ku yarjejeniya ku zo ku jibin malamai kuna fatawa cewa an shiga aikin to kaddara kin yi kuskure kin aure shi ba tare kun yarjejeniya ba to sai a duba maslaha yanzu hankali zai dauka duk satin duniya ya bugo jirgi ya zo Lagos ya baro Lagos ya zo miki a Kano hankali zai dauka amma watakila zai iya in yana da wadata yana da hali ko kuma shi ya zabi zai iya haka in ya miki haka bane ma to idan yace zai baki kwanakin da ya ba waccar to ya zai da wajen aikin sa akwai wata ma'aikatar da zata yadda yau yayi sati daya shontin ya tsallake yake zuwa ba wata ma'aikatar da zata yadda da wannan sai dai in shine daraktan kamfanin kuma nasa ne to kinga ku daina takurawa mazanku cewa wai sai sun raba muku kwanaki da ku da abokanan zaman ku ko da gari ya sha banban a duba maslaha kawai dole iyakacin raban ki shine yuki an ya tawo miki juma'a da yamma ya zo ya miki asabar ya miki ladi da yamma ya koma ya hawo jirgi ya koma ko ya hawo mota ya koma idan yayi wannan kuma kin yadda da haka kika aure shi to bai zalunce ki ba idan kuma zai ringa juyawa ne ya dauke ki wata rai mai da ke Lagos ɗan Lagos ya dawo da ita Kano to wannan kuma sai ku taba a wannan sharadin daga namiji yana da yancin ya auri mace wata ya zauna da ita kwana 20 wata ya je mata kwana 5 amma da sharadin in ta yadda ta aminta don hakkin ta ne za ta tsaya tsarwantar to ana yawan samun fatawoyi da matsaloli dangane da ainihin wato mata akan irin wannan damuwa idan an yi yarjejeniya da miji yayi to bai saba wa Allah ba to wannan gaba na farko kenan gaba na biyu laifin mijinki baya amsa waya baya kiran waya to wannan kuma zalunci ne ba daidai bane ko kuma wacce mata ce ta hana shi idan yana wajen ta ya kira ki a waya to ya kira ki a office mana ya kira ki yana cikin motar sa mana da haka ki gaya wa mijinki ya zalunce ki kuma ya shiga hakkinki kuma Allah sai ya tambaye shi akan wannan zaluncin kuma ba zai ji dadi ba idan an yi wa diyarsa haka ba waya ba kira wato injiniya ka tauna abu guda ita fa mace da kake gani ba wai kana wani gari ba a'a kuna gari daya in kana can gidan kana can gidan yana cin abin da yake burge ta da safe ta ji ka ce kuna lafiya ya gajiya to ya yara ya komo ranar ka sa mata farin ciki ko da ba kudin ki bane mu kuma maza halin mu ba mu san bugawa mata waya in ba da larura ba kai kanka in ba su abu haka ke sai da larura kake kira ni dai na wasu ne ne ba zan ga wa kowa ba dabi'ar mu ne maza ba ma so mu kira mace in ba fada zamu yi ba ko zamu fadi wani sako ko zamu hotan ko muna cikin wani matsi amma haka kurin mutum ya kira uwar gidansa ko amaryarsa ko matarsa ko wani abu kawai wai dan baya dakin ta ya kira ta maza ba su yi wannan ba wanda kuma gaskiya ba daidai bane yana cikin faranta wa mace baka kwana a dakin ta ba ka kira ta ka jiya suka tashi ko ma baka tambaye ta ita kanta baka tambaye yayanka mana ba ka bar mata gadin yayanka ba yanzu wannan mutum ya mata adalci ya je kin ya zauna a garin da ya zauna ya bar su a nan gurin ba kiran waya rashin kiran waya ne kadai ko akwai matar laruwa
na shine babban abu in yazo kwana uku yake
nan kuma in yazo ya mata kwana uku ya tafi to magana kwana uku ne gaskiya ban sani ba ban san yanayin aikin sa ba bari ya bada fatawa akan wannan ba aikin nasa akwai flexibility akwai sauki ko dan kasuwa ne kuma ba zai cutu ba idan ya bar kasuwancin nasa ko sati dai ba laifi ya mata sati dai wacce ya mata wata daya
aiki yake ba dan kasuwa ba
to in aiki yake take masa hakuri gaskiya duk wani ma'aikaci an san muke ne yake da shi kawai ki hakuri amma maganar rashin buga miki waya ki iya karfin ki sai kin sa yana kiran ki a waya amma kake kashi auren ki hakuri ke din ki rinka kiran sa tunda ai yanzu bata ce in ta kira shi ba ya dauka ba ba mamaki yana fushi ne da ita ba ta kiran sa to ke ki kira shi ki gode kiran sa in baya amsa ki ga mana wani sati sai mu sa miki shi addu'a insha Allah
kace da ma
ba sa abu ma sai dawo
ba wani shakuwa suke ba let's come
ai amma nan let's come ba ka gane bayanin ba yana da al'amura a hannunsa
ba
maganar let koma bane kadai akwai al'amura kayan aiki yake da shi
bare ko ba haƙƙi da ma let koma musulmi da ma
ba ba shirka mallan harkar mallan lura da wani abu baran mu so mu faɗa haka baran saboda kan surata da ita cire mata tsammani kuskure ta yi kuskure tunda annabi ya hana wani yana nema an shaku da shi an yi ƙarfi a zo a kawar da shi a zo a wuri wani yanzu haka miskini ne wanda yake neman ki din kika zubar da shi yanzu gashi Allah ya jarabe ki mai dan maikon yazo yana gana miki azaba kuma wannan yana cikin da na sanin da mata suke da yawa wallahi mallan suna da dan saurayin ta mai neman ta mai rufin asiri idan mai maiko yazo sai a zubar da kowa a dake shi sai ta je gidan mai maikon kuma ita gana mata azaba matan su su gana mata azaba ƴaƴan sa ma su gana mata azaba wancan ko daga ita sai ita ita za ta mulkin ta a gida amma ta ita yadda kwadayin ku yana jawo muku abubuwa da yawa fata na Allah ta ku gyara
amin amin Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma yar wacce ce take neman shahara game da aurenta ta kasance ma ba ta da waya ita wannan din ce tace za ta turo tace da farko dai tace mijinta macayin giya ne
subhanallahi
baya sallah baya daraja iyayenta
subhanallahi
kuma almubazzari ne a banza yake karar da kudi
subhanallahi
tace kalamansa duka babu alkhairi
subhanallahi
kuma ga duka da yake mata ga wulakanci a gaban kowa yana iya tozarta ta tace me rubuto tambaya take ta ita shaida ce yana zagin iyayenta yana ce mata matsiyata ita ma ya ce mata karuwa tace akan duka an yi shari'a har an gaji tace to halin yanzu dai ita ta gaji shine take neman shahara shin ya halatta ta nemi saki ko ta yaya saboda ta gaji ba ta kaunar sa saboda ya kasa canza
ai aure kan mallan ya riga gama mutuwa ai ka kashe shi ai ai mutumin da yake da wannan hali da wannan tabi'a ni kan ba ni da wani abin da zan faɗa illa in ce da ke ki je ya baki takardar ki ya sake ki kurum in dai wannan abin da ka faɗa da gaske ne
da gaske ne ai kawtacce ma
ko ba ka tambaya to wallahi kar ma ki bata lokaci ki je ya baki takardar kurum ki kama gaban ki kuma alhamdulillah kin ce kin gaji
kaga ya canza
ya halatta ya halatta ya
halatta da addu'a bai yanzu haka tana da ciki Allah ya soke ta lafiya
ai kaji wato lamarin matan nan fa sai an yi hankali yanzu ka duba ta tara wannan abubuwan duka amma kaga tana ma da ciki
Allah ya sa ta yi
lafiya yanzu na ba ta fatawa ta kashe auren nan ya za a yi wajen kula da jaririn kar kuma ba sai ta tafi can sake dawo mana sati ne zuwa
sai an kashe mata aure
to shawara ba shawara ki bari sai kin haihu lafiya kalau jaririn ki ya zo ya dan yi kwari to sai ki kashe aure amma kar ki kashe aure da ciki yanzu sai dai in gidan ku da dan maiko maiko da za a kula miki da jaririn ki kai mata suna hakuri kai da magana da ga
maka ba magana
mata suna hakuri mata suna hakuri duk da na san wannan kalmar da nake faɗa akwai waɗanda ba sa so a faɗi haka amma wallahi zaluncin da ake wa iyaye mata abin ya wuce hankalinka
Allah ya rufa asiri
amin
wannan take cewa jini ne ya tsaya mata amma bata ga kalar ruwan da yake zuwa mata ba sai ta yi wanka ta yi sallar asuba amma kafin azhar sai wani brown ruwa ya zo mata har da jini har washe gari amma bai tsaya ba shin za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ko za ta jira wannan ruwan da ya zama yana zuwa mata kafin ta yi wanka ta jira shi
sai wankan ta ce sallar ta ai alamar tsarki ne in dai ruwan kasa-kasa ne ya zo dauraya ce yana dauraya ce sai wankan ta ce sallar ta shi daman wannan ruwan kasa-kasa yana da hukunci biyu ga mace idan farkon al'ada ne ya fara zuwa to ana ba shi hukuncin al'ada idan kuma ƙarshen al'ada ya zo to ana ba shi hukuncin tsarki da haka ina miki albishir kin samu tsarki sai ki je ki sallaki Allah ki yi
mace mai ta gaba ita ma akan jinin ne ta ce ta haihu ita kuma na haihuwa ne satin ta uku ta jinin ya dauke to da ya dauke ta yi wanka ta fara sallah kawai sai ya ƙara dawowa to shi mijinta gaskiya a yanzu haka ta ce ya takura mata wai ai jinin nan da yake zuwa wai dauraya ne abin da ya ce mata kenan ya takura mata ita kuma ta ce gaskiya a sai ta tambayi mallam
gaskiyarki kina da tsoron Allah kuma Allah ya ƙara miki tsoron Allah amma irin wannan miji ina ba da shawara da kin ba shi shawara ya ƙara aure ko kuwa
gaskiya dai ka
a ba shi shawara ya ƙara aure abu na biyu shine abinda shari'a ta gaya mana akan jinin haihuwa kwana 40 gayarsa iyakarsa kwana 40 ki gaya wa mijinki jinin da ya wuce kwana 40 shine
za a ce dauraya ne jini ne ba na haihuwa ba a lokacin yana da alaka yana da mai alaka da matarsa da komai amma matukar baki kai kwana 40 ba to sai an duba yanayin jinin wani irin kala yake zuwa idan ya zo ne da wannan daurayar ruwan kasa to shikenan ba mamaki sauran datti ne da bai gama zuba ba ya dawo miki yake zuba da haka ki kula da yanayin jinin in ja ne gau irin naifuwa to ki kaurace mai gidanki kuma ki gaya masa ba shi da hakki akan ki tunda kina cikin al'ada Allah ya haramta fa tadilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn zai yi ya koma ci ta gama a sati biyu zai yi ma ci ta gama jinin haila a sati daya kai akwai matar da ma mun karanta karatu mun zabi mustaqni wasu malamai suka ce akwai ma matar da take haihuwa ko jinin ma ba ta yi ba ko jinin su bai zubo ba yar baiwa to amma kar ai gaggawa in dai baki kai kwana 40 din nan ba to a duba kalan jinin da yanayinsa wani sati sai ki rubuto mana wanne ne kalan jinin
yadda ta ce wai da ja ne na haihuwar shi kuma wanda ya zo sai ta ce wai brown
a to in brown ne kin yi tsarki kenan idan brown ne kamar yadda muka ba da fatawa in dai ruwan kasa kasa ne to wannan dauraya ce mijin ki ya fi ki gaskiya a ba ki da gaskiya da haka ki je ki wanka ki ci gaba da sallah Allah ya ba da lafiya
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan mutum ya rike yara ma da yayu har suka kai manzalin aure shi kuma wanda ya rike san ba shi da halin yi masa aure wai ya halatta koda a wajen wasu ne ya nemi taimako domin a daura masa aure ya hukuncin hakki a wajen Allah
a kwarai kuwa babu laifi wallahi talauci ya uzuri ne baka da hali ka nemi taimako a wajen wanda za su taimaka a aure da su musamman manzalin su na aure ya kai kuma daga nan nake jin hankalin mutane cewa da yawa muna samun fatoyi masu tarin yawan gaske akan halin da ƴan mata marayu suke shiga yarinya budurwa ne ta girma ta kai munzalin aure amma laifinta ubanta ya mutu shine laifinta a wajenmu amma kuma ga manemi kuma babu kudin aure babu kudin gado babu kudin katiba babu kudin kayan kicin babu komai wallahi haka za a yi ta daga auren mallaka kaga ƴan mata gaddagadda wallahi ni ban san iya adadin mace da su zo min yarinya budurwa tana kuka ubanta ya mutu ba ta da kudin aure ga manini amma babu ga wata al'ada da muka gina akan mu wai mutum sai ya zo yana neman yarinya mareniya ne ya san ba ta da uba ba ta da mai mata yayyanta talakawa baffaninta su ma miskinai wai ba zai taimaka mata ya sai mata gadanta da katifar da komai ayi aure a rufa asiri ba wai sai ce wai yana jira ya turo dan kayan lefinsa duka da bai wuce kwaya goma ba wannan ba daidai ba ne ku taimaka musu wata ta zo ta matsanta mun irin wannan abin nace ke kira mun saurayin da ke ku kira shi ya zo na sille shi tas nace kai gadan da kake cewa da zai nemo taimako a abin nan wannan wa zai kwanta ba kai za ka kwanta ba kujerin ba kai za ka zauna ba kayan kicin din ba kai za ka yi abinci ba kana da wata aya ko wani hadisi da yace dole sai ita za ta yi maka gado da katiba da kujeru
dan yayi lefan kuma shi za a sa lefan
bismillah kayan lefan ma da kai ma ba kai za a sa wa kwariya nace kana da kudi yace mallam akwai rufin asiri nace ka je ka mata rufa kanku asiri ka je ka auri matar ka nace ke karki saki dawowa kina wani bara ki ce ya miki to ai mallam kar a zo ai gori nace shirme kar a zo ai gori to ki je ki ta bara masu maki in barar da zaki je ki ba za miki gorin ba to akwai taurin kan matan su ma yaushe nan bari saurayi shi zai min kaza halal ne duk yarinya budurwa ki ji da kyau ƴan mata duk yarinya budurwa da aka zo neman aurenta mijinta ko saurayinta yace ya dauke mata gado katifa kujeru kayan kicin ki ce Allah ya maka albarka Allah ya saka da alkhairi nagode masoyi abin kauna zan maka biyayya iya karfina Allah ma albarka ki tafi aje a wurin haka
masha Allah
babu wani aibu a cikin shari'a in ya zo na gori ki ce ba komai ka tantanta ka mun gori ai kai ta zubar da ladanka muje ma
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa masallacin da yake sallah kan sallawat ne yawanci idan limamin baya nan na'ibin sallama ɗaya yake wajen idan ya rage sallah kuma yace matsalar wai abin da ya faɗa yakan fara yi ne ta hannun hagu kafin ya dawo da fuskar sa ta dama
kai wannan ba liman bane dan dangaji ne kawai
ina hukuncin bin wannan liman
wato ban sani ba na farko dai abinda aka shar'anta mana a sallar sallama biyu sallar farilla amma riwaya ta zo sallama daya wani lokacin annabi yayi a sallar nafila ba sallar farilla assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wasu malan fiqin ma sun kara da ta uku ba da ake yi wannan shine sunna kuma annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli abu na biyu sunna shine a fara sallama ta dama duk wanda yake so ya salla irin ta annabi kuma Allah ya bashi lada to ya fara yin sallama ta me ta dama daga wannan limami naku da yake fara sallama ta hagun saba wa annabi yake yi ga kuma sallama ɗaya ga fara ta hagun wannan bai cancanta ya zama liman ba sai masa wa'azi ya gyara ku ci gaba da bin sallah in ya dauki nasiha in ba haka ba in dai ba shi ya gina masallacin nan ba to ya kamata ku cire shi ku canja shi in bai zai gyara ba bai kamata ya ta jefa sallar ku cikin hadari ba kullum ku yi sallah an saba wa annabi wannan ba daidai bane kuma dan Allah muna kira jama'a duk wanda bai yi karatu bai ilimi ba idan na gaggawar wuce yana mutane limanci zan maimaita duk wanda bai yi karatu bai yi ilimi ba bai karanta alqur'ani ba bai karanta littattafai ba bai yi ilimi ba bai san abin da zai gyara sallah da zai bata ta ba bai yi kaza ba ya daina zuwa yana kirinki yana wucewa gaba shi zai limanci sunan kawai a ce shi liman ne zaka ji kunya wata rana wallahi tallahi ka shiga harkar da ba taka ba ka bari ka mutu kana mamushe fa maka alheri tunda baka je kai karatu ba harkar limanci ba ta jahilai bane kuma harkar limanci ba ta mutakabbirai bane masu girman kai da mutum zai laifi a masa gyara bai zai gyara ba saboda sallah ai ba taka bace sallah ta Allah ne Allah ake yi wa a samu lada da haka wannan mutane aiki ya same ku shawara ta ku masa nasiha in bai dauka ba ku hada shi da malamin sa yana da malami in ba haka ba kuma ku rutsa shi a masallacin ku ce malam don Allah muna so ka mana bayani ko akwai wani dalili da za a gaya mana na yin sallama kwaya ɗayan nan da kuma yin sallama ta hagu muna neman ƙarin bayani in ya kasa bayani ku ce to malam ka daina ga abin da ya tabbata a sunna ga abin da ya tabbata a shari'a idan bai gyara ba gobe ku tura na'ibinsa kawai
dama na'ibi ne sai a tura na'ibi na uku ke
kwarai kuwa
na biyu
Allah ya mana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta kazani ne na bugawa a jarida tace tunda suka yi aure
ban gane ba
kamar a karshe tambaya
wato zuwa ta mala akwai wulakanci yanzu ka ga irin wannan kalma ba haka za ta gaya ba shine zaka ji an ce wani ya zabge ta da waje ni ma ban taba waje wannan magana
wallahi ta
bugawa a jarida
wallahi tace mijinta kazani ne na bugawa a jarida tace wallahi tunda suka yi aure bata taba jin turare a jikin shi ba
la ilaha illallah
kuma tace ta yi kokarin gyara shi amma baya fahimta tace neman kudi ya rufe masa ido hatta sallah baya yi a kan lokaci gaba ɗaya ta ji ya fita da garanta tace malam za ta iya rabuwa da shi da neman saki
wannan yanzu gaskiya ni ma na dan dawo ra'ayinka kadan ya kamata mu duba sha'aninta malam laifukan sun yi yawa na farko wannan kalma ta ke ta wulakanci don Allah ki danne ta mijin ki uban yayanki ki ce wai kasami ne na bugawa jarida kina ga akwai cin mutunci kar ki kuskura ki gaya masa haka ku zama masu hakuri ku zama masu kaiwa zuciya nesa abu na biyu dama yana da cikin aikin mace ta yi kokari ta mai da mijinta mai tsafta ko da kazami ne ana samun mazaje kaza kazamai kuma bil munasaba inji ne ana so na gaya maka su mata da kike gani wallahi sun san sirrin maza kuma ina so na gaya maka Allah rufa mana asiri dan dai mu maza ne muna rufa kanmu asiri amma da yawa daga cikin maza wallahi kazamai ne kuma mata suna hakuri da su da yawa daga cikin maza kazamai ne na gaske mata suna hakuri ne da su kullum to kuma akwai cutarwa namiji ya zama kazami ya zake wa matarsa akwai zalunci akwai cutarwa a ciki to amma kazanta bai kamata ta kashe aure kai tsaye ba sai dai in akwai cutarwa tayi ya gyara yaki to abu na biyu kuma ga kin sallah
neman kudi ya rufe masa
neman kudi ya rufe masa ido neman kudin ba laifi bane ba laifi bane dan mutum ya nemi kudi dan na ce sai da aka nemi kudin ne watakila kudin ma kika gani kika aure shi daka ba laifi bane dan mutum ya je ya nemi kudi yar kwakan tasiri bazan taba shi akan wannan bane bazan soke shi akan wannan ba amma zan soke shi akan neman kudin da ya rufe masa ido ya hana shi sallah sannan kuma kazantar da ce masa yawa ya yi kamata ta yi ya masa nasiha a shigar da zancen zuwa ga manya idan aka bai ba kuma kika kina cutuwa zaki iya neman saki ya sauke miki ya halatta yawa wannan uzuri ne zaki iya neman ya sauke miki dan shari'a ba ta ce ki zauna ana cutar da ke ba wallahi alam
mai tambaya ta karshe take cewa wace nafila ce ta fi kowace nafila falala shine tambayar
akwai sabanin malamai da maganganu da riwayo da yawa suka manzo Allah dai ya ce mafi fitin sallah ta nafila shine qiyamul layl a cikin sallah sallah da fi kowace sallah shine ta farilla a cikin nafila wacce ta fi shine qiyamul layl ka tashi da daddare me yasa ta fi kowace saboda ita da wahala a cikin ta sai an yi bacci an farka a yi alwala a yi aswaki a tashi a fafata Allah ka sa mu cikin masu yin qiyamul layl wasu na cewa min afdali salati salatu duha daga cikin salloli masu falala akwai sallar duha wasu kuma sun faɗa cewa mafi falala a cikin salloli a cikin qiyamul layl kuma wutri ita ta fi falala wutri ita ce ta fi falala kenan za mu ce qiyamul layl ita ta fi amma a qiyamul layl wace ta fi shine wutri wannan raka a kwaya ɗaya da ake yi ko kuma kwaya uku ko kwaya bakwai ko kwaya kaza sauran tunda salatin laylin ma gaba ɗaya ana iya ce da ita wutri amma ta zama mara wallahu ta'ala a'lam Allah gane da mu
to masu sauraro duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akwai group na malama Hafsat sannan akwai shafin Facebook Dr. Abdulla Usman Gadan Kaya akwai kuma TikTok shi ma akwai Dr. Abdulla Usman Gadan Kaya akwai Injiniya Abdullahi Adam Musa sannan masu turowa ta number waya ta WhatsApp 0809985596 su ma za su iya ci gaba da turowa sannan insha Allah duk wanda ya turo tambayar sa ana bi a hankali ne za a amsa insha Allah muna godiya ga malam da ya samu dama halarta wannan shiri to sai a rufe mana da addu'a insha Allah
to muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana afwa Allah ya yafe mana duk ƴan uwa da suka aiko mana addu'o'i suna buƙatar addu'o'i Allah ya biya mun ga takardunku kuma mun sa ku a cikin addu'a masu larura cikin mu Allah ya yi musu wanda suke neman jarabawa Allah ba su nasara masu neman aiki Allah ba su aiki mata da suke neman mazajen aure Allah ba su mazaje wanda suke zaune a gidan auren kuma suke neman zaman lafiya Allah ba su zaman lafiya ne masu larura Allah ya yi musu iyayenmu Allah ya ji ƙansu malamanmu Allah ya musu rahama yanayi da ake ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya hawan farashi tsadan al'amura tsadan man fetur karancin sa Allah ka taƙaita mana shugabanninmu muna musu addu'a Allah ka shiryar da su ka sa musu tausayin talakawansu kuma ka ba su ikon yin adalci sannan muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ya taƙaita mana shi kuma duk abin da yake na alheri ne Allah ya ba mu damananmu da muka yi noma Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ba mu ikon girman amfaninmu ya mana amfani kuma Allah ya sa amfanin gonan ya yi ƙasa ya karye don talaka ya samu sauƙi a rayuwa muna fatan Allah ya ba mu alheri ya raba mu da sharri ya raba mu da makiya ya raba mu da abokan gaba marasa lafiyan mu Allah ya yi musu akwai ƴan cututtuka akwai ƴan uwa da ba su da lafiya ai musu addu'a yawa Allah ya ba su lafiya ni ma dai yau gaskiya zan dan nemi addu'a nan kar mu kalla
to Allah ya amsa
yawa ni ma ina buƙata taimaka min da addu'a saboda yanayin rashin lafiya da yanayin jiki da muke ta fama da shi Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya Allah kuma ya warkar da mu ina fatan kuma za ku ce amin kuma Allah zai karɓa mana kamar yadda muke roƙa wasu mu ma Allah ya ba mu lafiya ba mu lafiya da za mu bauta masa ba mu nisan kwanan da za mu masa biyayya ya kuma rufa mana asiri gaba ɗaya ce muke mu yi riƙo da hannunmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.